Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Jin lokacin da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki mun dawo domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya, jaridar The Nation ta yanar gizo ta buga labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai nemi majalisar dokoki ta bashi ikon gaggawa domin ya samu sukunin tunkarar kumaɗa tattalin arzikin Najeriya. Muna da rahoto akan wannan batu, wanda kuma akai ne muke son kuma mu jira a yanku. Akwai kuma labarin wasanni.
Jama'a assalamu alaikum. Batun Sudan ta Kudu ya kasance batu mafi muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke ganawa da shugaba Uhuru Kenyatta a yau Litinin da kuma ministocin harkokin wajen Kenya da Uganda da Somalia da Sudan ta Kudu a birnin Nairobi. Sakataren Kerry na rangadin wasu kasashe uku ne, ya kuma bayyana cewa Amurka za ta baiwa Sudan ta Kudu wani sabon tallafin kuɗi har na dala miliyan 138 wanda za a yi amfani da su wajen samar da abinci da ruwa da magunguna da daga waɗanda suke bukata. Kerry har ila yau ya gargaɗi shugabannin ƙasar ta Sudan ta Kudu da su guji sake tsinda ƙasar cikin sabon yakin basasa. Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a tura dakaru 4,000 a ƙasar waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura. To a ɗaya ɓangaren kuma, batun cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin ababen da Kerry zai tattauna a kai idan ya isa Najeriya nan gaba a wannan mako. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da zai ziyarta, inda ake sa ran zai gana da shugaba Muhammadu Buhari kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar, yayin da wannan ziyara da zai kai Abuja da kuma birnin Sokoto da ke arewacin ƙasar. Wannan ziyara wacce mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da wani babban jami'in gwamnatin shugaba Barack Obama zai kai ƙasar, na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke ci gaba da ƙoƙarin kyautata dangantakarsu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jituwa. An fara samun rashin jituwa ne tsakanin ƙasashen biyu tun daga zamanin tsohon shugaban ƙasar Goodluck Jonathan. Ita dai Najeriya ta yi ikirarin Amurka bata makaman da za ta yaƙi ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Amma Amurka a nata ɓangaren ta ce tana gudun kada sojojin Najeriya su yi amfani da makaman nata wajen cin zarafin bil'adama. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Prime Minister Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya faɗi cewa ya zama dole ƙasar ta kakkaɓe mayakan ISIS da ke kan iyakarta da Siriya. Waɗannan kalamai na Prime Minister na zuwa ne bayan wani harin ƙuna bakin wake da ya halaka mutane 51 ranar Asabar, yayin da ake wani bikin aure a kudu maso gabashin Turkiyya. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ɗora lakin harin akan ƙungiyar ISIS wanda aka kai a birnin Gaziantep, lura da cewa an yi amfani ne da yaro mai shekaru tsakanin 12 zuwa 14. A wata sanarwa da ya fitar a baya, Erdogan ya ce babu bambanci tsakanin 'yan ƙungiyar ISIS da tsigirin jam'iyyar Kurdawa ta PKK da kuma biya malamin nan ɗan Turkiyya da ke zaune a Amurka, wato Fethullah Gulen, wanda Erdogan ya zarga da kitsa juyin mulkin da bai yi nasara ba a baya. Tunadai fadar White House ta yi Allah wadai da harin na Gaziantep, tana mai cewa waɗanda suka shirya harin ragwaye ne kuma marasa imani, lura da yadda suka kai hari a wajen bikin aure. Sanarwar har yau ta ce mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Ankara domin jaddada matsayar ƙasar na haɗa kai da Turkiyya wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci. Wani mayakin jihadi a ƙasar Mali ya amsa laifin ba da umarnin rusa wasu kayayyakin tarihi da wani masallaci a birnin Tumbuktu a lokacin da ake sauraron ƙarar a yau Litinin a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi ya ce bayanan da masu shigar da ƙara suka gabatar kan yadda aka kai hari ya wato wanda ya lalata kayayyakin tarihin daidai ne, ya kuma nuna nadamarsa inda ya nemi mutanen ƙasar ta Mali da su gafarce shi. Masu shigar da ƙara sun ce Al-Mahdi mamba ne na ƙungiyar 'yan ta'adda, wato ta Ansaruddin, da ta karbe ikon wani yankin birnin Timbuktu a shekara ta 2012 yayin da mayakan suka karbe ikon arewacin Mali. Tsagerin su lalata gidajen tarihi 16 inda suka yi zargin cewa ana bautar gumaka ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gyara waɗannan gine-gine bayan da dakarun da Faransa ta jagoranta suka fitattaki mayakan daga arewacin Mali a shekara ta 2013.
Mahmud Lado ya karanto labaran duniya. Jaridar The Nation ta yanar gizo ta buga labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai nemi majalisar dokokin Najeriya ta bashi ikon gaggawa domin ya dauki matakan gaggawa na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya dubi wannan rahoto, ya auko mana da rahoto akan cewa
amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma wanda ya taba aiki a ofishin tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya, Dr. Nazifi Darma, yana bayyana min cewa a lalle gwamnatin Najeriya ta makaru saboda waɗannan dokoki da ake kokarin a baiwa shugaban Najeriya damar yayi aiki ko ba tare da su ba. Ai da ma dokokin sun ba shi damar yin wannan aikin ba sai ya nemi wani ƙarin ƙarfi daga majalisar ƙasa ba.
To, kuma suna cewa wai ranan girmi ranan zane. Wannan duk abin da gwamnati ta gaskiya ya zama wato gama da matsalacin da kifu bayan hari domin da daren da aka ce an zafi wannan gwamnati a watan Maris a shekara da ta wuce zuwa yanzu kusan an samu shekara kusan ɗaya da rabi. Kuma duk inda aka ce an zafi sabuwar gwamnati to kamata a ce wannan gwamnatin ta zauna da ƴan jam'iyyata wanda yake Allah ya ba su ilimi da kwarewa a ɓangarori na rayuwa da yawa musamman kuma tattalin arziki. Ya zama cewa sun fito da tsare-tsare inda daga an ba su mulkin nan to kaga wannan tsare-tsaren za su yi ƙari fara aiwatar da shi. Amma shi shugaba Muhammadu Buhari ya sha ba da uzuri cewa an ƙi ganawa kuma an ƙi ba wa gwamnatin bayani kafin ya shigo. Amma fi sabilin layi a ce an zaɓi gwamnati shekara ɗaya da ƴan kai a ce har yau babu wani neman tsarin ci gaban tattalin arziki da ta fito da shi. Kuma na sha faɗa wannan magana zan kuma ci gaba da faɗa. Idan har ba ka sami wato abin da ake kira economic advisor shi ne babban mai ba da shawara na tattalin arziki ba wanda yake yana da matsayi daidai da minista. Idan farka mai ba da shawara bincin ba zai iya zuwa yau ministoci magana ba gaskiya zai wahala ya iya fito da tsare-tsaren tattalin arziki da za su gamsar wanda ministoci za su yarda da shi kuma fi masa mu baya.
Yanzu kana ganin kamar wannan ƙarin ƙarfi da yake nema daga majalisa kamar ba wani tasiri da zai yi wurin taimakawa farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya kenan?
Ai dokokin da muke da su musamman doka ta ba da kwangiloli da ake ce masa procurement act kana ta ba da dama a yi waɗansu ayyuka ba tare da an bi tsawon hanyoyin ba da kwangiloli kamar yadda ake da su ba. To amma gaskiya duk waɗannan ƙarfin doka da shi shugaban ƙasa yake nema gaskiya za su iya yin tasiri na gajeren lokaci. Amma abinda tattalin arzikin ƙasar ne yake buƙata shi ne tsari na dogon lokaci wanda yake zai sa ƙasar ta farfaɗo kuma ta samu ɗorewar arziki da gobanni wanda kuma gaskiya babu wannan tsari yanzu.
Dr. Nazifi Zarma kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki. Binciken da ne a fadar gwamnati ya nuna cewa lallai waɗannan matakan da ake nema a yi aiki da su bayanai ne da suke fitowa daga ɓangare na mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Sau da Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da nayi da shi ya ce
wannan fa magana da aka ɗauko ta mu ma mun karanta a jarida ne. Ina tabbatar maka cewa idan ma an fara yin wannan magana shawara ce watakila wasu suka kawo ta wani ɓangare na gwamnati. Gwamnati kuma yau ba irin shawarwarin da ba a neman ta da ita. A yanzu nan da nake magana ina tabbatar maka cewa mu a iya sanin mu wannan magana ba ta zo gaban shugaban Muhammadu Buhari ba. Watakila za ta zo nan gaba amma a saurara a gani tukunna amma yanzu dai magana ba ta zo kan gabansa ba.
To za a iya cewa kila ofishin mataimakin shugaban ƙasa take tun da can ne kusan headquarter tattalin arzikin Najeriya yake?
To sai a saurare su in hakan ne domin daga ofishin mataimakin shugaban ƙasa kansu in aka ba su shawara irin wannan ai sun tattauna ta sun tace abin tacewa sun ga cancanta da rashin cancanta sannan su aiko da shawarwarin su da shi shugaba Muhammadu Buhari. A yanzu da nake maka magana ba su aiko maka da wata shawara akan wannan magana ba.
Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnatin Najeriya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To kuma masu sauraron mu muna son mu ji ra'ayinku akan wannan mataki da aka ce shugaba Buhari zai dauka bayan mun bude layukan waya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kiran mu ta yau, kiran mu na farko a yau ta fito ne daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin Kaduna.
Sunana Ibrahim Halaran Marigaci.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya nayi murna da cin wannan labari na ganin cewa tattalin arzikin Najeriya yana sabbin cewa ko kuma ya shiga wani yanayi. Kuma dole ne shugaban kasa ya miƙe tsayin daka na ganin cewa duk hanyoyin da za a bi a da an gyara an fita daga irin wannan kunci da kuma tsananin da ake fama da shi a yi a gyara. Kuma 'yan majalisun su ba shi goyon baya saboda ƙasar nan ba wai shi kaɗai ne zai yi gyara a kanta ba, mu ma al'umma mu ba da gudunmuwa, su ma 'yan majalisun su ba da gudunmuwa, ƙasar mu in ci gaba, mu ne muka ci gaba ga baki ɗayanmu.
To mu ma mun gode Malam Ibrahim. Har yanzu dai muna Kaduna. Assalamu alaikum.
Hello.
Muna jin ka.
Kuna ji na?
Eh, an kuma radio ka tana kunne, dan Allah ka kashe.
Eh, to me magana Laula Fawla ya zo majira sai mata kwatakwarin Najeriya.
To mi an ra'ayinka?
Ni ra'ayina dama shawara na da shugaban kasa. Hello?
Muna jinka.
Kamata yi sosai ma talakawa, sun talakawa sun zaɓe shi, ko ba gaskiya ba?
To, masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma muna karɓar ra'ayi ne a kan shirin da aka ce shugaba Muhammadu Buhari zai yi na neman ikon gaggawa domin ya samu sukunin farfado da kuma tattalin arziki. To, mun samu kira daga Yola. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kana da magana da Muhammad Usman Hassan daga Yola.
To, muna jinka.
To, ra'ayi na shine dama irin wannan ne muke jira Muhammadu Buhari ya dau mataki tun talakan sha wahala sosai, ba daga zuwansa dama irin wannan ne ta talaka suka tsaya suka zaɓe, suna jira irin wannan ne ya dau mataki gaggawa.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga Yola, bari mu gangara Gombe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Halima Jibrone ko ban dai gane ba ko a ce ce ba.
To, mi a sunanka, menene kuma ra'ayinka?
Gangan a san abin da ake ra'ayi din, ba haida shi sa nake
kanta. Ka kira baka san kuma ko mai ake magana da ake ba akai? Ana magana ne akan shugaba Buhari ya ce zai nemi ikon gaggawa daga majalisa domin ya tunkari tattalin arziki. To, salamu alaikum Kaduna.
Kuna magana ne da Isawan.
To, daga ina?
Daga Kafantan.
To, muna jinka. Mene ne ra'ayinka?
Ni dai na yi murna dai kawai da na samu magana da ku, domin na dade na ne kai wajen wata uku na ta neman ku.
To, mu ma mun ji daɗi da ka same mu, bari mu yi nasarawa. Salamu alaikum. Nasarawa, kuna ji na?
Eh, ina jin ki.
To, dawa muke magana.
Musa Usman Doma.
To, mi an ra'ayin ka Malam Musa?
To, ra'ayina shine tun da wancan mai magana ta zo wace gwamnati APC ta kasa ya kamata cewa kamin su nemi zaɓe ya kamata cewa su faɗa abu na suwa da mutane, amma ga shi ba su yi koyo ba sai suna kame-kame da mai magana.
To, bari mu je Katsina. Salamu alaikum.
Abu alaikum salam.
To, muna jinka.
Gaskiya ina ba da goyon baya ga wannan kira da aka yi ma Muhammadu Buhari a kan tattalin arzikin ƙasa.
To, da wa muke magana?
Shehu mai barkono funtuwa.
To, Malam Shehu, mun gode da wannan ra'ayi naka. To, daga birnin Shehu, bari mu yi jihar Yobe. Salamu alaikum.
Ayyo, alaikum salam.
To, muna jinka.
Mai magana Alkasim Ali ne gogun da garin Fuskum.
To, mi an ra'ayinka?
To, ne a ra'ayin mu muna so ga Buhari ya gaggauta kawowa duka abin da yake ci gaba ne a Najeriya. To, wanda ya zama ne yanzu gaskiya talaka har ya so ga kosawa da shi, ya kamata.
To, bari mu nufi jihar Niger. Ɗazuna ya kuskure na ce birnin Shehu, Katsina ne birnin Dikko. To, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To, muna jinka.
Muna tare halittun lamun su kamarci.
To, mi an ra'ayinka?
Da nake gani kan majalisa su baiwa shugaban kasa goyon baya dangane da kudurin da ya sa a rayuwar shi, domin shi ya san abin da ya sa ya tsaye a yi haka din. Domin muna goyon baya a haka din.
To, mun gode da wannan ra'ayi, bari mu je ga mutum na gaba. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Na wuni.
Ina gajiya.
Ta kana ha. Dangane nan kudiri da ya so da shugaban mu, muna fatan Ubangiji Allah ya shiga mashi gaba.
To, da wa muke magana?
Muna magana da Abubakar Tanko.
To, mun gode da wannan. To, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu yi zamfara. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, muna jinka.
sunana Bala Safari da karamin hukumomi da bangudu daga zamfar.
To muna jin ka, kuma rediyon ka tana kunna kashe.
Rediyo da aka kashe da ke.
To.
A to ra'ayi na zuwa don da Buhari ke so sai ya mai lissa su ba shi domin ya faro da tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
To mun gode da wannan ra'ayi. Muna kuma ƙara godiya dukkan masu sauraronmu da suka yi ƙoƙari suka samu bugowa waɗanda kuma ba su samu dama ba, aka ce gobe ma rana ce. To yanzu kuma sai a dakaci labarin wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadoma da kowa a wani sabon shiri na labaran wasanni. To akalla kasashen Afirka guda tara suka baro birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil da lambobin girma a ƙarshen wasannin Olympics na wannan shekara da aka kammala a wannan ƙarshen makon da muka baro. Kenya ce daga cikin kasashen Afirka ta fi kowa yawan lambobi domin ta baro Rio de Janeiro da lambobi gamar guda 13 da suka hada da 6 na zinari, 6 na azurfa da kuma 1 ta tagulla. Sai Afirka ta Kudu da ta samu lambobi guda 10, Ethiopia tana da 8, Cote d'Ivoire tana da 2. Sauran su ne ƙasar Burundi mai lambobi 2 da jamhuriyar Niger da ta samu lambar azurfa guda 1 da Tunisia da Misra wanda suke da lambobi 3-3 amma da tagulla ne, da kuma Najeriya wacce ita ma dai ta samu lambar tagulla daga ƙwallon ƙafa da ta yi. To wanda suka fi kowa lambobi a ƙarshen wannan wasan su ne Amurka, ita ce ta farkon farko a duk duniya din ma, domin sun baro wannan ƙasa ta Brazil da lambobi jimilla 121 da suka hada da 46 na zinari, 37 na azurfa da kuma 38 na tagulla. Ta biyu ita ce Ingila da jimillar lambobi 67, sai China mai jimillar lambobi 70, amma Ingila ta fita na zinari da yawa. Ita kanta mai masaukin Brazil ta karkare ne a matsayi na 13, inda ta samu lambobi jimilla 19 da suka hada da 7 na zinari, 6 na azurfa, 6 na tagulla. A jihohin Niger mutane sun so da a ce Niger ta samu ɗin lambar zinari, amma duk da haka suna farin ciki da kuma nuna gamsuwa ga ƙoƙarin da ɗan wasansu na taekwondo Abdulrazak Isuhu Alfagar ya yi.
Ko da yake Abdulrazak Isuhu Alfagar bai samarwa ƙasar Niger tagullar zinariyar da aka yi ta mafarkinta ba, 'yan ƙasar waɗanda suka hana wa idanuwansu barci har zuwa ƙarfe 3 na daren Asabar wayewar Lahadi domin ganin yadda za ta kaya, sun jinjinawa kuzarin zakaran na taekwondo. Wanne ya ciro tagullar azurfa a cewar su bukatar dara kasawa.
Sunana Mahmudu Salai, mun ji mabamaji a kira sunan Niger, wannan ma wani alheri ne. Muna kankanan yara lokacin da Niger ya tai wannan wasannin na Jeux Olympiques da Isaka Dabore ya kawo muna medal d'or kinnan. Da Abdulrazak Isuf Alfaga wasan nan da yayi mun shi dadin shi, ko da Allah bai bashi sa'a ba ya ki medal wannan na zinariya. Ko da ya samu na Argentina, alhamdulillah zamu ce ko ina cikin duniya sai an kawo zancen Niger.
Sunana Nafisa Isufu Alfaga, wasan shi dai farkon shi ne da ya tayi yayi wasa Jeux Olympiques. Wasan shi ya burge mu kwarai sosai. Eh gaskiya kwalliya ta biya kudin sabili a tarihin ƙasar mu Niger. Bayan Isaka Dabore shine ya kawo medal. Lokacin da ake ba su medal da naga drapo in Niger za ta hausa ma, gaskiya naji dadi, ya burge ni. Kaman wani vibration ne kake ji a jikinka ga drapon ƙasar ku nan, kin sakan wayansu kasan da aka ce sune champion. Abun yana dadi.
A ranar Larabar da ke tafi ne ake sa ran dawowar tawagar ta Niger daga birnin Rio de Janeiro, inda kasaitaccen tarbe yake jiran su a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Suleiman. To jama'a duka abin da ya sawo a shirin labaran wasannin wannan Litinin kenan, sai kuma gobe Allah ya kai mu mu kawo muku wasu. A madadin dukkan wakilanmu na yau, Suleiman Mumuni Barma da Hassan Maina Kaina da Haruna Mamman Bako, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Girgijen yankin arewacin Amurka a yau ya bada wani yanayi mai kyau na yin bikin murnar kare wani muhimmin dabba a duk fadin duniya, wato tsuntsaye masu kaura. A ranar 16 ga watan Agusta shekarar 1916, Amurka da Burtaniya wacce ta wakilci Canada sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar kiyaye tsuntsaye masu yin kaura don bada kariya ga wannan albarkatun halittun na kasashen biyu. Wadda ita ce yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta farko domin kare tsuntsaye, kuma tana cikin kariyar farko da aka baiwa gungun dabbobi. Wannan yarjejeniyar tsuntsayen ita ce gimshikin nasarori da aka samu wurin kiyaye tsuntsaye biyo bayan dokokin tsuntsayen da kasashen biyu suka aiwatar. A shekarar 1917, Majalisar Dokokin Canada ta rattaba hannu akan dokar kare tsuntsayen. A shekarar 1918 kuma Majalisar Dattawan Amurka ta biyo sawu ta kafa dokar kiyaye tsuntsaye masu yin ƙauran. Daga bisani Amurka ta kulla irin waɗannan yarjejeniyoyin da Mexico a shekarar 1936 da kuma ƙasar Japan a shekarar 1972 da ƙasar Rasha a shekarar 1976. Ministan Mahalli da Canjin Yanayi ta Canada, Catherine McKenna, ta ce ƙoƙarin ƙasashen nasu biyu ya haifar da alheri musamman wurin ƙarin yawan zabuwar ruwa. Ta ce tana alfahari da aikin da suka yi, amma a cewar rahoton da aka fitar akan tsuntsaye a yankin arewacin Amurka ya tabbatar da akwai babban ƙalubale a gabansu. Ta ce ta san wannan aiki ba zai gagare su ba, kuma ta ce tana hasashen za a ɗora akan nasarori da suka cimma a baya, sa'annan za su iya yin aiki tare su maido da sauran gungun tsuntsayen. Abin al'ajabi ne a ce a nahiyar arewacin Amurka babu zabuwar ruwa, ba agwagi, ba shaho, ba saurin tsuntsaye a daidai wannan lokaci da aka fice daga ƙarni na 20. A ce abubuwa sun zama haka, in ji daraktan ma'aikatar kifi da namun daji na Amurka, domin aikinsu ne kiyayewa da tattalin arzikin tsuntsayen masu kai komo da inda suke kafa zangonsu. Ya ce ko shakka babu wannan yarjejeniyar ta inganta wurin ƙare rayuwar tsuntsaye namu, kuma har yau tana ci gaba da haɗa ƙoƙarin ƙasashen biyu, Amurka da Canada, don kare tsuntsayen a faɗin iyakokin ƙasa da ƙasa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
To, batun Sudan ta Kudu shine kasance batu mafi muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake ganawa da shugaba Uhuru Kenyatta a yau Litinin, da kuma ministocin harkokin wajen Kenya da Uganda da Somalia da Sudan ta Kudu a birnin Nairobi. Sakatare Kerry na rairan gadin wasu ƙasashe uku ne, ya kuma bayyana cewa Amurka za ta bai wa Sudan ta Kudu wani sabon tallafin kuɗi har na dala miliyan 138, wanda zai amfani da su wajen samar da abinci da ruwa da magunguna ga waɗanda suke bukata. Kerry har ila yau ya gargaɗi shugabannin ƙasar ta Sudan ta Kudu da su guji sake tsinduma ƙasar cikin sabon yakin basasa. Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a tura dakaru 4,000 a ƙasar, waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura. To, a dai bangaren kuma, batutuwan cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin ababen da Kerry zai tattauna a kai idan ya isa Najeriya nan gaba a wannan mako. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da zai ziyarta, inda ake sa ran zai gana da shugaba Muhammadu Buhari kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar yayin wannan ziyara da zai kai Abuja da kuma birnin Sokoto da ke arewacin ƙasar. Wannan ziyara wacce mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da wani babban jami'in gwamnatin shugaba Barack Obama zai kai ƙasar, na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke ci gaba da ƙoƙarin kyautata dangantakarsu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jituwa. An fara samun rashin jituwa ne tsakanin ƙasashen biyu tun daga zamanin tsohon shugaban ƙasar Goodluck Jonathan. Ita dai Najeriya ta yi ikirarin Amurka ba ta sayar mata da makaman da za ta yaƙi ƙungiyar Boko Haram. Amurka na ta ɓangaren ta ce tana gudun kada sojojin Najeriya su yi amfani da makamanta wajen cin zarafin bil'adama.
To, masu sauraro, yanzu dai nan misalin ƙarfe 5 na yamma a agogon Washington DC, kuma da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar Allah shi ba mu alherin sa. Amin.